sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 21, da 25. Haka kuma a koda yaushe za a iya kama mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Ni ce Maryam Dauda ke tarbar ku da shirye-shiryen mu na yau. Asabar da wasu matsaloli da muke fuskanta, ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba ji ba. Amma da dan haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da waƙe-waƙe da kuma kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman.
Yanzu haka ana gab da korar wata mata mai suna Grace Eze daga ƙauyensu na Okwe da ke Asaba babban birnin jihar Delta Kudu maso kudancin Najeriya. Bayan ta fallasa cewa mijinta ya yi wa 'yarsu da ke ƙasa da shekaru 15 fyaɗe. Wato shugabannin wannan ƙauyen sun umarci malama Grace Eze da ta kawo naira 10,000 da jerin wasu abubuwa daban-daban, ciki har da akuya da busuru da kwalaben barasa iri-iri. Da kwalaben lemon malt da kuma goro don tsarkake ƙauyen ko kuma a kore ta daga ƙauyen. A shekarar da ta gabata ne 'yan sanda suka kama mijinta, Mr. Michael Eze, bisa zargin ya yi wa 'yarsa fyaɗe, wanda ya fara mata tun tana shekara 10 da haihuwa. Daga bisani, mahaifinta Michael Eze ya tilasta mata zubar da ciki a lokacin da aka gano cewa tana da juna biyu sanadiyar fyaɗen da ya shayi mata. Yanzu dai Michael Eze yana gidan yari yana jiran hukumomi su yanke hukunci akan wannan abin kyamar da ake zargin sa da aikatawa, yayin da kuma shugabannin ƙauyen su sun nace da dole sai matarsa ta dauki nauyin tsarkake ƙauyen don laifin da shi ya aikata. To da yake wannan mummunan lamarin da ya auku wani abu ne da ya shafi al'adar kabilar Ibo, na samu zantawa da wasu dattawa masana kan al'adun gargajiya na Ibo don gano ko bisa al'ada ya dace al'ummar garin Okwe su korin wannan matan daga garin. Chief Justin Onoha wani malami ne a sashen nazarin zamantakewa da halayyar ɗan adam a jami'ar jihar Abia, kuma ya yi alawadaran wannan matakin, inda ya ƙara da cewa
muka wani kwasar kwala na Libo nihi na Omer Rala munye ya enweghị ihe ọbụla gbasara ya, dịka ọ dị ekwesịrị inye munye ya ihe nrite, n'ihi na yawa onye hụrụ ya n'itiwe mgbusilekwa ihe arụ dị ya na-eme. Ọ wa arụ nyere obodo ahụ ịta nwaanyị ahụhụ n'okwuru eziokwu.
Ya ce mutumin ne ya kamata ya tsarkake ƙauyen bisa al'adar Igbo, saboda ya aikata mummunan laifi. Ba abin da ya shafi matarsa da wannan, ya kamata a yabawa matar saboda ita ce ta gano wannan al'amarin kuma ta fallasa shi. Abin haushi ne a ce za a hukunta matar saboda ta bayyana abin da ke tafiya. Kuma korarta daga garin na nuni da cewa su ma mai yiwuwa suna wa 'ya'yansu mata abin da ake zargin Michael da aikatawa. So suke nan gaba mata su kauda ido idan irin wannan abin ya faru. San bai dace a hukunta wannan matar ba, saboda bata aikata wani laifi ba. Ina kira ga al'ummar garin da su bar matar su hukunta mijinta bisa rashin mutuncin da ya aikata. Ya kamata kuma a nemi hanyar da za a farfado da rayuwar ita wannan yarinya da ke cikin rudani da azaba a halin yanzu. Wannan ra'ayin da ya zo kusan daidai da na Chief Polinus Okoro, wanda ya bayyana cewa
duk otu si do nwaanyị a ekwesịghị chụpụ ya, maka na mgbe ihe a na-aga ọ na-etikwe mkpu na-akọsara ndụ mmadụ si nalekwa ihe na-aga. Onwe onye kwuru okwu eruzie ugbu a ọ dị otu a, ọbụrụzie nwaanyị ka asịzi nọ ya ga ya.
Ya ce a yadda abin yake bai kamata a kori wannan matar daga ƙauyensu ba, saboda lokacin da wannan abin ke gudana tana ihu tana korafi, amma ba a ɗauki mataki ba. Yanzu sai gashi ba ta ci buzu ba, amma ana so ta yi aman gashi. San wannan bai dace ba, da ta yi shiru da zan ce tana da hannu a ciki, amma ta wanke kanta daga duk wani zargi. Bai kamata a kore ta ba, kuma bai kamata ta ɗauki alhakin tsarkake ƙauyen ba. Mijinta ne ya laifi kuma ta fallasa shi, amma ba ɗauki mataki ba. Saboda haka, me yasa za ta sha wahala akan laifin da bata aikata ba? Ya kamata su ma 'yan ƙauyen a bincike su, saboda ina ganin su ma suna aikata irin wannan laifin. Sai dai a nasa ra'ayin Chief Ikewan ya bayyana na ganin ya dace a kori matar.
Ina mere awaro ni ko so mena lo ola won he ja kwaya. Ya lo me din ya ha ndo bre tupu ya. He me hin ojo.
Yace wannan abin da ya faru abin takaici ne da kuma abin kyama saboda wannan ya sabawa al'adar mu. Idan ta ki kawo abubuwan da za a tsarkake garin da su kuma sai aka kore ta bana ganin wani laifi anan. Ya kamata ta bada hadin kai ta kai abubuwan da aka umurce ta ta kai don tsarkake garin saboda duk abin da ya shafi mijinta ya shafe ta. Ya kamata ta kai musu duk waɗannan abubuwan da aka ce ta kai ko kuma su kore ta. Mr. Gwamnishu Harrison wani dan gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama ne kuma kungiyarsa ta Behind Bars Rights Foundation ce ta shigar da ƙara a wajen hukuma. A wata hirar da na yi da shi ya faɗi yadda wannan lamarin ya auku da kuma matakin da kungiyar za ta ɗauka idan shugabannin garin Okwe ba su janye hukuncin korar malama Grace Eze daga garin ba.
February last year, so our team went for a school awareness program from Sezo.
Yace a watan Fabrairun bara mun je makarantar sakandaren garin Okwene don fadakar da dalibai kan lalata da yara. A nan ne wannan yaniya ta gaya mana yadda mahaifinta ke bugar da ita yana lalata da ita. Daga nan sai muka kai ta ofishin yan sanda kuma daga can suka kai ta asibiti don duba lafiyarta. Daga can ne aka gano yadda aka kai ta wani asibiti a Asaba inda ta zubar da cikin. Bisa wannan ne yan sanda suka kama mahaifinta kuma ya amince da aikata mummunar laifin.
Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilan halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Madalla, kada a sha'afa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilan halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hirar ta musamman.
To a halin yanzu muna tare da to zamu ce bako daga Najeriya a wannan ɗakin namu na watsa shirye-shirye. Da farko akaramu Allah ka fara gabatarwa masu saurare da cikakken sunanka.
To sunana Abubakar Sokoto Muhammad MNI and yanzu ni ina karantawa a Jami'ar Usman Dan Fodiyo dake Sokoto fannin abin nan tarbiyya abin halayen nazarin halayen dan adam
zamantakewar dan adam
na'am wanda ake kira sociology da turanci
na'am to ala gafarta mallam bari mu yi matashiya da shin menene makasudin zuwan ka nan Amurka.
To abin da ya kawo ni nan Amurka nazo in halarci wani taro ne da muke yi shekara-shekara na wata kungiya da ake kira Fulbright Association. Ita wannan Fulbright Association wata kungiya ce ta mafi yawanci professorship na jami'a na duniya gaba daya. Wannan wani tsari ne da wani senator na Amurka wanda ake ce ma Senator William Fulbright ya kirkiro bayan yakin duniya na biyu cewa yana da kyau mutane su fahimci juna ta hanyar ziyarar mutane da kuma karance-karance mutane don shi malamin makaranta ne kuma lawyer ne kuma dan siyasa babban dan siyasa. To shine ya kawo doka cewa gwamnatin America ta rika daukar nauyin sauran mutanen duniya professoshi su zo nan America su yi karantawa su kuma yi bincike su kuma mutanen America su tafi sauran kasashen duniya su ma su yi bincike su yi karantawa ta haka za a ƙara fahimtar juna a duniya.
To watakila menene manufar da ake so a cimma da aka fito da wannan?
Manufar da aka cimma shine saboda hana yin yaki a duniya. Saboda idan mutane ba su fahimci juna ba yana ɗaya daga cikin dalilan da za su kawo tashin hankali da rashin fahimta. Alal misali ni na zo nan nayi kusan shekara guda nayi nan. To kaga duk ƙasar da ka zo ka shekara guda dole ne ka san halayen mutanen da ɗabi'unsu da kuma su kuma su fahimci naka halayen da naka ɗabi'un ƙasar da ka fito daga ita. Sannan su kuma sun tafi sauran ƙasashenmu su ma suka yi nazarci irin yanayin mutane.
Na'am, to ita wannan ziyarar da kuka zo a yanzu kamar wani fanni ta fada ta sha'anin bincike ne ko kuwa wani taro ne na ƙara juna sani ko kuma menene?
Ya hada duka saboda malamai ne da ke karantawa a jami'o'i kuma suna bincike. To mun zo mutane sun gabatar da kasidu daban-daban akan irin ayyukan da suke yi. Akwai wata da ta zo daga Pakistan, ta zo ita tana aikin film ne. Ta yi fim ta nuna na mutane ne
ma'ana wasan kwaikwayo kenan.
Ba na wasan kwaikwayo ba, irin mutane ne masu irin ra'ayin Boko Haram. Ta nuna irin aikin da 'yan sandan su suke yi na bom suke sawa mutanen nan su je su kwance bom din. Kamar a Najeriya ma muna da su a police bomb dispersal unit. Akwai wani wanda ya kawo irin wato artificial intelligence
kamar wani bangare na samun bayanan tsaro wato na gargajiya
kamar aiki ne na na'ura mai aiki da kwakwalwa.
Na'am,
irin yadda ake tura wasu injinunoka zuwa bisa wata su yi wani bincike su kawo labaru, sannan kuma irin yadda yanzu ake kero wasu na'urori masu aiki da kwakwalwa suna yin aikin da mutane ya kamata su riƙa yi.
Na'am,
to akwai ire-iren waɗannan abubuwa duk da aka yi ta gabatarwa.
To Mallam Sokoto, na san da cewa watakila su kansu kasashe masu tasowa musamman ire-iren kasashen mu na nahiyar Afirka su ma watakila babban abin da ya sa watakila za su iya shiga cikin wannan tsarin da kuka zo wato Fulbright Association din nan shine yadda za su fa'idantu da roman da ke tattare da wannan shirin. A nan shin wani irin tasiri kake ganin wannan zai yi ga sha'anin ilimi a kasashen mu na Afirka?
Yana da tasiri saboda dole ne in ka zo taro irin wannan zaka ga wani abu sabo wanda zaka karo da shi. Idan ka same shi kuma in ka koma zaka yi kokari ka inganta naka aikin. Alal misali kai ɗalibinmu ne, ka san yadda yanayin karantarwar mu yake. Har yanzu allo ne muke amfani da shi wanda ake rubutu da maka wani lokaci baya fita, allon ma ya gaji ba a gani ma an yi rubutu a kai. To abin da ya kamata yanzu karantarwa a ce malami yana da nashi computer ya zo a cikin aji, akwai projector wanda zai nuna ma yara aiki akan allo daga computer ka, duk abin da suke son gani za su iya gani. To yanzu wasu ajujuwan namu yaran da ke zaune bayan aji ba su ma ganin abin da ake a gaba akan allon. To ga irin wannan hanyoyi na karuwa. Sannan kuma akwai sababbin na'urori na aiki da kuma sababbin bincike da aka yi waɗanda da kai baka sani ba. To yanzu mutum ya karu da su in ka koma za su inganta aikinka.
Wato kasashenmu musamman Najeriya mun yi suna sosai, kuma su kasashen sun yi suna sosai wurin wato dadewa akan tsohuwar hanya ta neman abu ilimi na ɗaya daga cikinsu, wanda zaka ga da cewa kusan yanayin da ake koyar da ilimi a wannan lokaci har kawo yanzu dai ana ba a rabu da wannan tsarin ba. Watakila ya zaka bayyana yanayin na ilimi da kuma watakila hanyar da ake bi domin wato bayar da ilimi ga 'ya'ya masu tasowa a Najeriya da sauran kasashe ire-irenta?
Abin da ka faɗa gaskiya ne, saboda kai ma ganau ne ba jewu ba, baka daɗe da gama karatu a saman ɗan fodiyo ba. To abin da ke faruwa yanzu ita gwamnati da kuma hukumar jami'o'i sun himmatu wajen lalle ƙoƙarin zamanantar da harkoki. Alal misali kwanakin nan ba a daɗe ba aka kafa wata cibiya a Bayero University wadda wata hukuma mai bada wutar lantarki a ƙauyuka ta kafa. Wato cibiya ce mai aiki da hasken rana, aka shirya saboda ta ba jami'ar wuta, an kuma yi wuta da aka sa a tituna wanda za a riga ganin da daddare ana ganin komi. To yanzu haka nan jami'ar Sokoto ita ma ana yin wannan a Usman Dan Fodio nan kusa da Gumburawa, akwai wani kauye nan. To shi ma idan aka yi shi, to za a tabbatar da za a riga samun wuta ko da yaushe, ko da ba a samu ko da yaushe ba. Abinda su Kaduna Electric Distribution Company suka bayar zai taga zamu wannan aikin, yadda dai a kodi yaushe ya zama akwai wuta. Idan akwai wuta din nan, kaga kodi yaushe za a yi aiki da internet da computer, wato yanar gizo. Ni yawancin aiki yanzu ya koma da yanar gizo. Sannan kuma of course akwai dakunan ajiye kayan bayanai na bincike, wanda kila ana son ajiye su kodi yaushe cikin sanyi don kasu lalace, kamar wajen karatun kimiyya kenan. To kaga idan babu wuta, in aje abu lalacewa zai.
To madalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. Madalla, muna kawo muku shirye-shiryen musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A yau za mu tattauna yadda ake amfani da waɗannan kafin yaɗa wato sada zumunta na yanar gizo, irin su Facebook, Twitter, LinkedIn da dai sauran su, yanda musamman 'yan siyasa ke amfani da matasa wurin cimma wani muradin wanda zai kawo na kaso ko kuma ce baya ga al'umma a siyasance a turba irin na shugabanci. Malam Aminu Dahiru shi ne bakona na farko, wanda ɗan jarida ne a nan babban birnin tarayya Abuja. Sannan sai Alamin Chiroma, wanda shi ma ɗan jarida ne kuma wato mai gudanar da shafin burin zuciya wanda ya yi suna kwarai a duniyar Hausawa. Malam Aminu Dairu, in zan fara daga gare ka, ya kake ganin yadda shugabanni musamman 'yan siyasa ke amfani da matasa ko kuma sanya matasan suke amfani da irin waɗannan kafafe na social media wurin cimma wasu bukatun da ba daidai ba?
To Hassan, zan yi cewa abubuwan ne suka canza kadan ko kuma in ce ma kuskure ma aka yi wa tsarin bangar siyasa sai a koma ya koma na zamani ko kuma ilimince ta wani bangare wanda yake kuma ilimin ba kamar irin ilimin da ya kamata a ce an yi amfani da shi ba. A tsarin siyasar Najeriya dama matasa sun fi gwanince ko kuma in ce 'yan siyasa sun fi gwanince yin amfani da matasa wajen 'yan bangar siyasa, musamman ma duk wanda suka cewa ba su da karfi za a je a yi cin mutunci ko kuma su yi amfani da matasan nan don su cimma abin da suke so. Wanda yake wani sautari masu kan ba su kayayyakin wato shaye-shaye na maye wanda yake sai sun fita hankalinsu na za su je su aikata wasu abubuwa na rashin mutunci. A ƙarshe da dai babban burin a cimma abin da ake so. To yanzu sai abin kusan a karkata da ya koma shanin harkar social media wato hanyoyin sadarwa na zamani wanda yake da su dai matasan nan da su ake amfani. Amma za mu iya cewa ta wannan bangare kusan matasan da suke da ɗan ilimi waɗanda suka san hanyoyin da za su yi rubutu mai kyau ko kuma ta yadda za su yi gama hanyoyin sadarwa na zamani hanyoyin intanet ɗin suka ɗan fahimci wannan abin. Kuma a nan ɗin ba abin da ake yi, kowanne za ga cewa sun kafa wato hanyoyin sadarwa su na zamani, kowanne kuma suna wato goyon bayan wanda suke yi ko kuma ce wanda ya ɗauki nauyinsu ko kuma wanda suke so.
Alamin Ciroma, in na zo gare ka, kai dai wato kana da shahara da kuma ƙwarewa a wannan fagen na al'amuran yanar gizo ɗin nan, domin kana gudanar da shafinka musamman na burin zuciya. Idan muka ɗauki matasa a Najeriya yadda suke amfani da irin waɗannan kafafe musamman wurin wato cimma muradan iyayen gidansu a siyasance, kai menene kake ganin wanda ba daidai ba da suke yi wanda ka iya zama wato na ƙasu ga ci gaba da haɗin kai da kuma zaman lafiyar ƙasa?
To Alhaji Maina, abu na farko da zamu fara tunani akai shine dama ita kafar sadarwar zamani wato social media din nan kafa ce wacce aka saukaka dukkanin abubuwan da suka shafi hulɗayya tsakanin mutane da kuma zauruka da dama wajen ilmantar da juna da kuma kai tsaye wajen mika ko kuma aika sako ga duk inda ake so sakon ya samu isa. To idan a gefe ɗaya kenan, a gefe na biyu kuma idan aka duba za a ga cewa a yanzu matasa sun raja'a ko kuma in ce wasu masu madafin iko ko 'yan siyasa sun yi amfani da wannan dama, sun yi kutse, sun kwace abun daga inda ya kamata a dora, suka kawar da hankulan matasa daga inda ya kamata su yi domin su cusa musu wasu muradu na daban. Domin a irin wannan abubuwa da suke yi ne suka kawar da matasa daga turbar samun abin da ake kira aƙida ta siyasa ko kuma aƙida ta zamantakewa. Sai zamanto ka tara matashi sama da 100 kawai ka cusa musu wata manufa da kake so su aika ba tare da sun ka ba su dama su yi tunani da tunaninsu ba. To wannan abun yana bautar da matasa, sabanin kuma muradin da za a kalla a kai. Kamar yadda ka faɗi misali a shafinmu na majalisar burin zuciya, shafi ne da aka dake hulɗa da matasa.
Zan zo kan shafinka. Aminu Dairu, idan muka duba ɗazu ka fara maganar cewar ana amfani da waɗannan kafofi, wato shugabanni suna amfani da matasa waɗanda su kuma suke amfani da waɗannan kafofi ta hanyoyin da bai kamata ba, dan bani misali mana.
To kusan zan iya cewa hakan ne, suna amfani da wannan hanyoyi wanda yake kusance suna cin zarafin su kansu hanyoyin sadarwa na zamani, saboda kusan an wato kirkire su ne domin sauƙaƙa abubuwa, yin abubuwa a zamanance kuma a sauƙaƙe. To amma kuma maimakon a ce an yi amfani da tutun da zai amfani al'umma a yi abubuwan cikin sauƙi kuma a yi a zamanance, sai aka maida abin kamar tamkar wani dandalin cin zarafin abokan adawa ko kuma cin zarafin wasu da kuma yadda martani. A ta dalilin haka ne za ka ga wasu matasan ko kuma in ce wasu da suke goyon bayan wani Allah suke su kokari su bata wani abokin adawan su ta wannan sashe, wani kuma zaka ga cewa ta wannan ne ake daka yaga an fata nashi zai je mai da martani, maimakon a ce an mai da wannan hanyoyin sadarwa guri ne wajen bayyana manufofi, aqidoji da kuma yin abubuwa na ci gaba da bayyana irin aqid tsare-tsare da ya kamata a ce an yi wanda zai taimaki al'umma.
Alamun ciro ma dan Imam Batu dangane da dandalin ku na burin zuciya, sannan kuma na san kai admin ne a Exclusive Foundation, waɗannan abubuwa musamman wani dan siyasa ne saka ku, idan kuma dan siyasa ne saka ku, me ake so a cimma da su?
To Alhaji Hassan, idan aka kalli duka irin waɗannan kamar yanda ne shimfiɗa ɗazu, wato akan yi amfani da wannan dandalin sadarwar zamani wajen tattaro bayanai ko kuma haɗin kan al'umma a duka waɗannan shafuka, musamman majalisar burin zuciya wadda ta faro ne tun daga kan cikin jarida, daga jarida ta bunƙasa har ta zama ta samar ma kanta wani shafi ko kuma gurbi a shafukan Facebook. To matattara ce ta matasa wacce aka bayyana cewa na ɗaya kowa izo izauna ya kawo abubuwan da ke cikin zuciyarsa, waɗanda misali kana da wani abun da baka taɓa gaya wa wani ba, to ka fito da shi a tattauna, ko kuma kana da wata damuwa da ba za ka iya faɗa kai tsaye ba, sai ka faɗa a kaikaice domin a haɗu a tattauna a samar da mafita. To haka ɗaya zauren da ka faɗa na Exclusive Foundation shi ma duka irin waɗannan muradin ne, a haɗu a taimake keniya a tallafa wa marasa galihu. So idan ka kalli waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda na faɗi a farko, za ka ga cewa wato ita wannan kafa ta sadarwar zamani kafa ce da ya kamata a ce su kansu shugabanni su yi amfani da ita wajen tattaro bayanai, wajen sanin me ke damun al'umma sabanin abin da suke a siyasance, sai su dauka su hada daba a ciki da sauransu. Kuma ita wannan kafafa kar mu manta, a ranar 17 ga watan Disamba shekarar 2010 irin wannan ya faru a wani gari da ake kira Araus a cikin Tunisia, inda wani matashi dan shekara 26 mai suna Muhammad Bouazizi ya taka yana tafiya, dama abinda yake yana dan abinnan iyayensa da yan uwansa da sauransu duk sun dogara a kansa, yana tura abinda irin amalanke na sayar da kayan miya irin su karas, irin su salad da sauransu, akan wannan ake samun abinda ake ci a gidansu. Kwatsan ya hadu da jami'in tsaro dan sanda ya mishi ya zalunce shi, to jin haushin abinda aka yi masa, aka kwace masa abinda yake neman abinci da shi, aka kuma tauye masa haƙƙinsa, ya haɗi zuciya ya zuba maka ya watsa maka kansa fetur ya kyasta ashana. To wannan kyasta ashanan shi ya kyasta jin jira halin da sai da aka sauke shugaban kasar Tunisia a shekarar 2010. Saboda haka abinda muke magana anan shi
ya zuwa sauran kasashen arewacin Afrika
ko ta ina. So abinda ake faɗa anan shine maimakon su masu kirkiran, musamman yan siyasa da ke kirkiran shafuka, su ce wani zo kai mun banga ta siyasa,
za mu zo kan solution din. Amin da yaro, musamman idan muka duba yanda yanzu duk wani gawurtaccen dan siyasa a Najeriya ko shugaba yana da yaran su masu wannan social group din, zaka ji an ce wane ne Vanguard, wane ne media team, wane ne support, zaka da sauransu. Idan muka dubo dinnan matasa da shugabanni ko kuma yan siyasa ke amfani da su a wurin amfani da kafan sada zumuntan nan, karara a cikin kalma ɗaya ko biyu, wani irin illa suke jawa zamantakewa, irin kyakkyawar zamantakewa da kuma kyakkyawar shugabanci?
Za ka iya cewa ba karamar illa yake haifarwa ba, saboda wayannan irin abubuwan da ake a kafafen wada sada zumunta na zamani da wasu yan siyasa suke amfani da wayannan, ba abin da ake koyarwa illa ɓatanci, babu abin da ake illa cin zarafin wasu, wanda ke ya kamata a ce an maida hankali ne wajen yin abubuwa masu ma'ana, wanda ke nuna manufofi ko kuma irin tsare-tsare da ƴan siyasa suke ko kuma idan misali ma kun bude wannan kafanin domin tallata irin bayyana manufofi misali da shi wannan dan siyasa yake yi ne to a ce an maida hankali akan irin kyawawan tsare-tsare da kuma irin abubuwa wanda yake wanda ya shafi ayyukansa wanda kuma yake alhakinsa ne kamata a ce ya sauke dan cigaban al'umma sai ga amma an kauce wannan hanyar daga kage sai karerai sai zuba irin abubuwan da yake ba hakan take ba sai kuma cin zarafin wasu
da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta sai a dakace mu a shirye-shiryen mu na gaba masu zuwa a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka ni Maryam Dauda nake ban kwana da ku da fatan a huta lafiya.